sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalu. Wani jami'in gwamnatin shugaba Trump ya rasa aikinsa saboda sharatar kananan jiragen sama masu tsada da yake yi wajen gudanar da ayyukansa waɗanda ake cire kuɗin daga aljihun gwamnati. Maimakon ya riƙa bin jirgin saman 'yan kasuwa mai safarar fasinja wanda ake biyan kuɗi mai rahusa. Wata sanarwa da fadar White House ta fitar a jiya Juma'a ta nuna cewa Thomas Price, wanda shine sakataren ma'aikatar kiwon lafiya da kula da ayyukan da suka shafi jama'a, ya miƙa takardar ajiye aikinsa wacce shugaba Trump ya amince da ita. Da karfe 12 daren jiya, murabus ɗin da sakatare Price ya fara aiki, inda tuni mataimakin sakataren kiwon lafiya kuma daraktan hukumar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka, Don J. Wright, ya karɓi muƙamin muƙaddashin ma'aikatar. Sa'a guda gabanin Price ya miƙa takardar ajiye aikinsa, shugaba Trump ya faɗa manema labarai cewa bai ji daɗin abin da Price ya yi ba, lura da yadda jama'a suke kallon wannan al'amari. Trump ya ƙara da cewa jami'an gwamnatinsa za su iya ɗaukan shatar jirgin sama ne kawai idan har sun amince za su biya kuɗin daga aljihunsu. Muƙaddashiyar muƙamin sakatare a hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security a nan Amurka, Ellen Duke, ta kai ziyara yankin Puerto Rico da bala'in guguwa ya ɗaiɗaita, inda ta baiwa mazauna yankin wanda mallakin Amurka ne tabbacin cewa gwamnati ta fahimci irin girman matsalar da suka shiga sanadiyar bala'in guguwar. Wannan ziyara da Duke ta kai tsibirin na Puerto Rico na zuwa ne sau'i kaɗan bayan da mai riƙe da muƙamin magajin garin babban birnin yankin San Juan ta mai da martani kan kalaman da shugabar hukumar ta yi yayin wani taron manema labarai a ranar Alhamis, inda ta ce ana samun labarai masu daɗi dangane da ayyukan ceto da jin ƙai da ake yi a yankin na Puerto Rico. A wata hira da aka yaɗa ta talabijin ɗin gidan CNN, mai riƙe da muƙamin magajin garin Carmen Yulin Cruz ta fito cikin fushi tana mai cewa babu wani batun labari mai daɗi, wani labari ne da mutane ke mutuwa. Sai dai Duk ta ce an yi wa kalaman nata mummunar fahimta ne, domin a cewar ta an tambaye ta ne ko ta gamsu da ayyukan ceton da ake yi. Sai ta bayyana cewa lallai tana mai alfahari da taimakon da Amurka ke bayarwa. Hukumomin Washington dai yana fuskantar suka kan zargin jan ƙafa da ake ce suna yi wajen kai ɗauki ga mazauna tsibirin na Puerto Rico. Hari layar Amurka, fadar shugaban ƙasar ta sanar da sabon adadin 'yan gudun hijirar da za su riƙa shiga ƙasar cikin kasafin kuɗin shekarar 2018, inda ta ce mutum 45,000 za ta karɓa a ƙarƙashin wani sabon tsari wanda ta yi wa take da Amurka, wato America First Refugee Program, wanda ta sanar a jiya Juma'a. Sanarwar ta ce ɗaukan wannan mataki ya zama dole domin a kare lafiyar Amurkawa. Hakan na nufin wannan sabon tsari wanda aka miƙa majalisar dokokin Amurka farkon makon nan zai amince da karɓar 'yan gudun hijira mafi ƙanƙanta a kasafin kuɗin shekarar 2018 idan a kwatanta da adadin da ake bari su shiga ƙasar cikin shekaru 37 ƙarƙashin tsohon shirin nan na karɓar 'yan gudun hijira da ake kira United States Refugee Admission Program a turance. Har ila yau sanarwar ta ce duk da wannan adadi da aka kayyade, har yanzu Amurka ita ce ƙasar da tafi kowace karɓar 'yan gudun hijira a duniya. Hukumomin ƙasar sun kuma ce ɗaukan wannan mataki zai ba da damar a samar da ababen more rayuwa ga baƙi kusan 270,000 da suka shiga ƙasar, waɗanda har yanzu ba a kammala tantance su ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ci gaba da zafafa kiraye-kirayen da ake yi ga hukumomin Myanmar na su ba da kofar da kungiyoyin ba da agajin gaggawa za su kai ga jihar Rakhine da ke arewacin ƙasar, sama da wata guda bayan wani hari da 'yan gwagwarmayar Rohingya suka kai da ya haifar da martanin sojin ƙasar, wanda ya sanadin ficewar musulmi 'yan kabilar ta Rohingya su kusan 500 zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da Myanmar. Duk da cewa akasarin musulmin da ke zaune a jihar ta Rakhine sun fice, akwai rahotanni da ke cewa akwai ragowar wasu da ba a san adadin su ba waɗanda suka makale suke kuma cikin mawuyacin halin rashin abinci da magunguna kakakin ofishin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta Myanmar Peron ya ce mutanen na cikin wani mummunan mawuyacin hali tun bayan da aka tilastawa jami'an su suka sauya masauki zuwa wani yankin jihar matakin da ya sa al'amura suka sake dagulewa An tura da karimu su ɗinkin duniya zuwa wani birni da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo bayan wata arangama da ta auku tsakanin wani gungun mutane ɗauke da makamai da kuma dakarun ƙasar ta Congo. Rundunar sojin majalisar ɗinkin duniya da ake kira MONUSCO ta ce ta tura dakarun ne zuwa birnin Uvira domin a kare fararen hula tare da kare aukuwar kai hari a kan birnin wanda ke da iyaka da ƙasar Burundi.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ban saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda shida. Rahotannin mu na 1 da na 2 da na 3 za su yi magana ne akan kiwon lafiyar mata masu juna biyu. Amfani da mahimmancin zuwa awo da kuma ƙara inganta lafiyar uwa da ɗanta yayin goyon ciki da haihuwa. Rahotonmu na 4 zai yi magana akan kula da kuma inganta lafiya da kuma rayuwar matan da suka samu lalurar yoyon fitsari a lokacin haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na 5 zai yi magana ne akan matakan da uwa ya kamata ta ɗauka yayin da ta fahimci ɗanta ya samu lalurar cutar tamowa. Shima rahotonmu na 6 zai yi magana ne akan rawar da hukumar Bakatma na jihar Bauchi za ta taka wajen nuna kyama da kuma hantara ga waɗanda ke ɗauke da cutar HIV/AIDS wato cuta mai kare garkuwar jiki. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Za mu fara dauko jerin rahotannin namu ne daga maradin jamhuriyar Niger inda wakilinmu Sha'ibu Mani ya shaida mana cewa jami'an kiwon lafiya na iyaka bakin kokarinsu wajen wayarwa al'umma kai game da zuwa asibiti yayin goyon ciki da haihuwa.
Ga nauyin da yana taya kansu wajen tabbatar da koshin lafiyar uwa da ɗanta, likitoci na masu iya bakin kokarinsu wajen waye kai da kuma sa mata masu ciki hanya su haihu lau lami lafiya ba tare fuskantar wata matsala ba. Madam Fatima ta sashen awo na mata masu ciki da ke asibitin Burja.
Kamar mata in suka zo wurin awo akwai abubuwa da yawa wanda muke musu. Na harko dai kafin mu fara awo muna hira da su, hira bisa abubuwa da yawa wanda ke umhanin su. Kamar misali zawwa wurin awo da wuri, tunda mun lura da mata suna sakaki sosai zuwa ga wurin zawwa wurin awo. Suna bari wasu sai mata 5 6 alhali ko kafin lokacin ya kamata a rinka zawwa. Kenan muna musu wannan galgadi, in sun shigo kuma akwai awo da muke musu na binciken lafiya, kuma akwai awon jini da awon hutsari da muke ba su takarda su yi wannan awo su zo su kawo muna sakamakon dan muga in babu matsala ko mun tare da su.
Muddin mace ta dauki ciki har ma bata zo awo ba, akwai wata irin matsala take cin karo da su?
Gaskiya akwai matsaloli, saboda cikin awon nan akwai matsaloli da yawa wanda ake iya bincike in aka gansu da wuri. Misali in mace ta zo kamar zuwa wata 2 3 haka aka mata awo, in an bincike wannan matsaloli ana iya ciwo kansu da wuri.
Burja, kamar mace ne kuke samu ko ta safiya ta zo awon ciki?
Da dai ne ba a samu sosai, amma ga yanzu gaskiya muna samun mace 25 zuwa 30 haka ga wuni.
Da yake fadakarwa ta likitocin ta kan shiga kunne daudan su mata, wata mata mai juna biyu ta zo awo ta bayyana muhimmancin abin.
Abin da ya sani zo likita don neman lafiyar kaina da abin da ke tare da ni, inda duk wata matsala an akwai ta in fa zo likita ba ka gane ko kai ta ciwo cikin gida kai ta kunci kunci baya, amma an ka zo likita da yanda aka haya dar
zuwan ki awo karo na nawa kenan?
Na warin ni ne yau na zo.
Kuna samun tarbo ga likitoci?
Alhamdulillah, Allah kuma an zo ana kara ma ƙarin jiwa, ka ci gaba da zuwa, Allah sa ka haihu ba matsala.
Duk da ana yi tamkar iska ga waɗansu matan, madam Fatsuma ta jira da kira ga mata.
Daga farko shine su rinka zawwa da wuri, su kiyaye kuma in ma sun zo da wuri din kuma akwai takarda ta awon jini da awon hutsari, tunda wuri ne wanda ba mu da laboratoire, kenan muna ba su su je su yi. To akwai da wanda ke takaki, ya kamata su je su yi wannan awo, tunda shi ma yana da muhimmanci duka cikin uhalan binciken lafiya ne.
Madam Fatsuma ta bangaren awo kenan a likita Bashir Shaibu Mani, murya Amurka daga Maladi, jamhuriyar Niger.
Ganin irin yanda hukumomi da kuma kungiyoyi masu zaman kansu suka sanya muhimmanci wajen kula da lafiyar uwa da ɗanta yayin goyon ciki da haihuwa, ko yaya abin yake a jihar Jigawan Najeriya? Halimatu Abdullahi na da rahoto.
Dr. Kadir Ibrahim shine babban sakatare a hukumar lafiya ta jihar.
To mu ana mataki na jiha mun yi la'akari da cewa tsingantaccen lafiya a mata da kanan yara shine karfin mu lokaci dan kadan mai zuwa. Da al'umma da aka ce ba ta da yara masu lafiya ko matanta suna da matsala, to wani al'umma mai gushewa ce ba tare da an bata lokaci ba. Duba da wannan yasa gwamnati ta fito da tsari na ba da mata da kananan yara magani kyauta daga lokacin da aka samu juna har lokacin da za a yaye yaro, har lokacin da yaro zai kai shekara 5, da alluran sanar rigakafi da magungunan sanar rashin lafiya, ciwon hakori ne, amai da gudawa ne, duk larura da ta yaro da mace. Wannan tsari ya dauki a jihar Jigawa tun daga shekara ta 2009 har a wannan lokaci da nake magana. Bayan wannan kuma jihar Jigawa tun daga shekara ta 2010 zuwa yanzu muna cikin gaba akan wani gangami da ake na musamman so biyu a shekara, wanda ake fitar da wasu abubuwa masu amfani domin mata da yara da kananan yara, wanda ake yi a wata na 5 da wata na 11. Kuma nasaran da ake samu na ba da rigakafin abubuwan da suke wa mata illa ko yara kanana ba kadan bane. Bayan wannan jihar Jigawa ta fito da tsari wanda take haɗin gwiwa tare da sauran hukumomi na duniya masu ba da tallafi, ana ba da taimako na kuɗi ga mata masu juna, wanda ake ganin idan an ba su wannan taimako za su iya ɗaukar nauyin cikin su kuma za su tura yaran su makaranta. Bayan wannan kuma mun sake samun hubbasa ta bangaren fadakarwa akan wayarwar da kai da mata a ƙananan hukumomi da garuruwan mu, shi ma wannan ya taimaka mana wajen karɓar wannan shiri. Bugu da ƙari, mun fito da wani tsari na ƙididdiga ta musamman, duk wata mace wanda Allah yi sanadin rasuwarta a dalilin ciki ko goyansa ko haihuwa, inda asibiti aka yi wannan rasuwa, to sai mun kafa kwamiti na musamman wanda ya bi diddigi ya gani ko akwai sakaci a ciki na bangaren ma'aikatan mu, ko kuma akwai wani abu wanda hukuma bata yi ba wanda ya dace, wanda ake kira wato kaman maternal death review. Wannan ya taimaka mana sosai, na gano bakin zaran da idan an yi daya insha Allah ta biyu ko ta uku ba za ta faru ba, sai dai mun san abin da Allah ya kaddara babu wanda zai hana shi. Idan ana neman kididdiga na cewa wai ko matan da suke rasuwa sun karu ko sun ragu, mu da abin da muke alƙalaman da muke dauka asibitocin mu mun samu ragi na sosai game da mace-macen da ake, dan sai kaga an yi sati wata misali da ke ji a babban asibiti an yi mai mutuwa kan gwiwa guda 1-2 a cikin asibitin ba. Da ku za ki je ki tarar da al'amuran ba haka suke ba, amma kaman a ce miki guda 30 ne ko 50 ne wannan yana bukatun sai an yi bincike na musamman na gida-gida wato survey kafin ka kiddige domin ka samu alƙalma wanda suke su ne an ainihi a halin yanzu sai dai idan zaka yi duba da abubuwan da aka fada a jan baya wanda mun riga mun wuce wannan yanayi so muna jiran lokacin da irin wannan kiddiga za ta kasance wanda yawanci gwamnatin tarayya ce take yi domin an kirga zamu bada hujjar akan cewa jigawa mun ci gaba akan wannan yanayi na mata masu juna da kuma lafiyarsu
Dr. Kabir Ibrahim kenan babban sakatare a ma'aikatar lafiya daga jihar Jigawa Halimatu Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
A jihar ne jami'an kiwon lafiya ne suka jajirce wajen fadakarwa akan muhimmancin ziyartar asibiti ga mace mai juna biyu Inji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari
babban director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya na Uzo ya ce matsalolin da mata masu juna biyu ke shiga a lokacin da suka dauki juna biyu yana matukar damun su shi yasa ma suke neman taimakon jama'a domin fadakarwa akan wannan lamari
mu samu taimakon jama'a a bayyana mu mutane komai ya zamana an shirya shi kaga in ba shirya shi ba shi yake kawo mata ba su kula da lokacin da wayansu abubuwa ke faruwa ba su zuwa nan da nan a bincika to yanzu jihar namu na Niger suna kokarin kawo abubuwan da ake yi a sauran kasashen duniya duka na neman tsarin yanda ake haihuwa ba tare da ana yin shi kawai haka ne ba muna neman mu samu mutane su a bada ganewa yanda yake akwai abin da za a kula da shi yanda
daya daga cikin jami'an kiwon lafiyar a jihar Niger Malam Muhammadu Sani ya yi karin haske akan tsarin yin rigakafi saboda muhimmancin sa a tsakanin al'umma
wato dama shi harkar rigakafi akwai tsari kashi uku da ya kamata a yi akwai waɗanda ya kamata su zo asibiti a yi masu rigakafi kamar duk wanda da ya wuce kilomita biyar ba ya kamata ya ɗauki yaron shi ya kai shi asibiti amma idan kilomita biyar zuwa goma ne to ya kamata malaman asibiti su ne za su shirya yadda za su zuwa can wurin su kai maganin ko aikin abinda ake cema outreach services kenan shi yasa kowace asibiti tana da map tana da list na catchment communities nasu wato inda suke reaching to based on wannan catchment communities in sai su zo su yi plan duk communities inda suke karkashin kilometer biyar za su zo asibiti amma duk wanda ya fi kilometer biyar zuwa goma za su shirya ga ranar da za su rinka za su yi mai alluran rigakafi sannan idan ya fi kilometer goma to local government za ta shirya yanda za a yi a je can a kai aikin
Masana kiwon lafiyar dai sun bayyana cewar idan har hukumomi a matakan kananan hukumomi suka maida hankali wajen bayar da gudunmuwa ga ma'aikatan rigakafi a yankunan karkara to fa tabbas za a samu nasarar da ake bukata ta wannan fuska Mustapha Nasiru Batsari murar Amurka daga Mina a Najeriya
shiri na musamman domin koya wa matan da suka sami lalurar cutar yoyon fitsari a lokacin haihuwa sana'o'i daban-daban domin tallafa musu wajen inganta rayuwarsu Zahradin Sani Funtua na da cikakken rahoto.
Commissioner harkokin mata ta jihar Katsina Dr. Badiya Hassan Mashuwari ita ce ta bude taron horas da mata masu cinyoyin fitsari da zuma tallafa musu domin su zama masu dogaro da kansu sakamakon yadda mazajen su suke tserewa suna barin su. Ta yi bayani kamar haka.
Wannan shiri ne na koya ma su annan mata da suka samu lalurar yoyin fitsari aka yi musu gyara. To normally in aka kawo patient haka yawanci ne da miji ya kawo ta bai ƙara dawowa. Ita fara ma da lalura sai dai gwamnati da izinin Allah ta taimaka. Wasu kuma haka da habara ma suna yi. Shine a kudurin gwamnati na ga cewa na ganin cewa ya kamata a tallafa wa mata, a karfafa su, a taimake su su koma su dogaro da kansu. To shine yanzu an masu gyara, yanzu ga su nan cikin makaranta za su koyi sana'o'i kamar kuka gani akwai sana'a kala-kala. Dinki ne, saka ne, ga kiwo nan, ga kiwon kaji, ga abubuwa da dama. Kuma idan aka gama za a kawo kayan aikin nan a ba su mota a kai su har gida. Ko wasu ma daga ma Maiduguri, wasu daga Gombe, wasu daga Niger da sauransu. Da izinin Allah duk kowace za a maida ta ga iyalinta cikin arziki da
waɗannan mutane da suke zuwa daga ƙasar Niger da Maiduguri da dai makamantansu. Ku kuke gayyato su ne ko ku su suke ji labari suke kawo kansu?
Sukan je suraye ke kusa da su, daga can a ta tura su abu ya faskara sai da ƙarshe Katsina ce madafa. To da izinin Allah ka zo ce ita ce santa wadda ta yi kowace santa a tarayyar Najeriya. So duk inda ya gagara da insha Allah Katsina ba za a gaza da su.
Dr. Sa'adiya Nasir ita ce likita da take yi wa waɗannan mata aiki na cinyoyin fitsarin, ta yi bayani kamar haka.
Duk mun sani wannan cuta ta yoyin fitsari cuta ce wanda mata suke samu a lokacin haihuwa don su taimaka al'ummar duniya ta yaya. Amma wasu wanda Allah ya sa ba su samu sa'a ba, wasu su mutu, waɗanda suka samu sauki su ne suke rayuwa kuma su samu wannan cuta ta yoyin fitsari. Kuma mafi akasarin lokaci wannan cuta tana faruwa saboda matan nan wasu su ba su da ilimi, ba su da kuɗaɗe tare da mazajen su wanda za su je asibiti don su samu lafiya. In an samu tsawancin naƙuda, in ba a kawo operation aka cire yaro ba, matan nan za su samu cuta. To shine muke so in an mamace ai ta samu wannan ta warke ta koma gidanta da martabarta tare da wata sana'a, saboda in ta samu ciki yanzu tana da wani abun da za ta taimaka kama kanta, ta taimaka ma mijinta, ta taimaka ma iyayenta.
Hajiya Zubaida Aliyu ita ce shugabar cibiyar horas da mata masu wucin yoyin fitsari, ta yi jawabin godiya.
Duk abin da ake bukata na game da kayan aiki ina ta kawo ga su nan ta aje mana, so ya rage gane mu mu yi amfani da abin nan yanda ya kamata.
Na ji ta bakin waɗannan mata waɗanda aka yi wa aikin cinyoyin yoyin fitsari suka warke, waɗanda suka fito daga jihohi daban-daban daga tarayyar Najeriya da kuma makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger.
Sakina Usta ga Niger ne. Madalla na gode gwamnatin Najeriya, gwamnatin Katsina, Allah sa a gama lafiya. Aisha Ibrahim daga Tsanyawa ka ƙasar Kano, mun gode Allah shi albarka.
Ni daga Cibogne nake. To Cibogne shine na zo asibiti nan, kuma Allah ya bani dace na samu sauki. Allah ya saka muku da alheri. Allah ya Cibogne ko gama Maiduguri
Lana Ahmadu daga Mashi, na gode Allah saka da alkuma da mun lafiya. Allah ƙara mana lafiya.
Amina Muntari daga Radda, abin da zan ce Allah taranci, Allah saka da alheri shi ma gwamnan nan da ya mamu wannan taimako, ubangiji Allah ya biya shi.
Zaharuddin Sani Funtuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Gaida Zaharuddin Sani Funtuwa da wannan rahoto daga Katsina. Shin ko iyaye mata sun san matakan da ya kamata su dauka da zarar sun fahimci cewa ɗansu ya kamu da cutar tamowa? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto.
Malama Habiba Ahmad Aliyu jami'a ce a sashen lafiya matakin farko na karamar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna ta yi ƙarin haske akan haka yayin wani gangamin lafiya da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya a matsakaicin asibiti na garin Jaji da ke yankin karamar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna.
To idan yaro ya kamu da wannan cutar tamuwa a gunduma Igabi local government, muna da asibitoci guda 7 waɗanda muke kula da waɗannan yara. Akwai abinci mai magani muke kira, sukan zo dan dama a community ko a cikin ƙauyakunmu ko gundumominmu. Mun ba da wannan sanarwa, an faɗakar cewa ga waɗannan abubuwan da zaran sun gani to su kokari su zo asibitin da aka a tunda gunduma 5 ne muka zaba a cikin wannan wuri, amma asibiti 7. To za mu faɗa musu wanda ke kusa da wuri kaza yazo, kamar inda suke nan birnin Yarwood inda Jaji take, za su zo na asibitin jaji malaman za su diba akwai wata wata tape muke kira mock strap wanda za a gwada idan an ga yaro ya fada kan danja jan layi to za a fara kula da shi a ba su shawara sannan a nuna musu tsaftar da na fara magana sannan a fara ba su abinci mai magani haɗe da wasu magunguna wanda zai taimaka inda wasu cututtuka da ya kare su da shi to za a yi ta ba su wayannan bayan sati guda su dawo har sai sun yi sati shida akalla sun yi sati shidan nan suna kan cin wannan abinci mai magani haɗe kuma da wayannan shawarwari na yadda za su ci gaba da ba su abinci mai gina jiki a gida idan suka gama sai mu sallame su amma ba za su daina zuwa ba za mu rinka cewa su dinga zuwa muna diba yaran
wani irin kayayyaki ne kuke ba su sun zo asibiti
shi maganin muna kiran shi RTF ready to use therapeutic food abinci ne wanda yake kunshe kaman su a Hausa sukan ce mashi abincin gyada yana kunshe da sinadarai a ciki wanda akwai gyada akwai wasu magungunan bazan iya fadan su da amma suna kunshe da wayannan abubuwa wanda suke gina jiki da ake ba su sannan ana ba su magani na kare su daga ciwon zazzabin malaria ana ba su magani wanda yake kare su daga ciwo ko da yaro yau sai ana sukan samu pneumonia saboda garkuwar jikin su yayi kasa zaka ga suna tari suna mura wani lokaci har da ciwon pneumonia so abin hukumun nan ko wani lokaci in suka zo ana ba su sannan akan ba su vitamin A saboda ya kara idan su ya kare su daga samun makanta idan ba su gama rigakafi ba mukan musu rigakafi duk wayannan abubuwa kyauta ne sannan kuma muna ba su magani na tsutsan ciki saboda tsutsan ciki idan akwai tsutsa a cikin yaro yakan kara tsutsa jinin jikinsa su wayannan abubuwa su ne muke ba su a tattare lokaci muna ba su tafi da shi gida kuma komai kyauta ne ba a
Malama Habiba Ahmad Aliyu ta sashen lafiya matakin farko na kalamar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna kenan Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Jabi da ke jihar Kaduna
a jihar Bauchi hukumar Bakatma ta dauki matakai na hukunta duk masu kyama da kuma hantar masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS inji wakiliyar mu Amina Abdullahi Girbo
Shugaban Bakatma Dr. Mansur Dada ya bayyana irin yadda za a magance da kuma jawo hankalin jama'a da su kiyaye hantara ga mai dauke da cutar HIV tun daga lokacin da majalisar jihar Bauchi ta kaddamar da doka duk wanda ya kyamaci mai cutar za a ci tararsa a kotu.
Akwai abubuwa da dama wanda ita kuma Bakatma za ta iya taka rawa. Saman mu ne da muke tsara muka san asibitocin da suke gwaji suke wannan matakan da ake dauka wajen kare yadda da wannan so za mu ci gaba da karfafa shi don dokar ba za ta yi nan ba in ka je ka gwaji babu kayan aiki babu shi test kit din da ake gwaji za mu iya kokarin mu ga an samar da test kit kuma ma'aikatan mu mai kokarin mu ga an yi musu beta training kenan ko yadda za su iya yin aikin da kyau kuma su kiyaye sufurin waɗanda aka yi wa gwajin yadda kuma ake ba da magani za mu ga ya kokarin mu yadda aka samu matsala kuma dama shi aikin gwamnati ana raka ne da sauran ma'aikatu so muna da alaka mai karfi da Ministry of Justice wato office na Attorney General of the State mun ga yanzu ma akwai wakilarsa barista Rukayya wanda ta zo ta mana bayani da dalla-dalla akan dokar so ita ce kamar gazan officer mu sun haka wani matsala da ya shafi shari'a ta hannunta za mu tura ita kuma za ta kai can bangaren shari'a ga matakin da ya kamata.
Shugaba mai yaƙi da tarin fuka kuturta da zazzabin cizon sauro da HIV kenan Dr. Mansur Mustapha Dada Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.